This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na Murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. Jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da Murya Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Ibrahim Ka'alma Sai Garba da sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin gaba da shirin a wannan hantsi.
A halin yanzu dai ana fama da matsanancin rashin man fetur a gidajen sayar da man fetur da ke Ibadan. Wannan rashin man fetur ya yi sanadiyar wasu mabukata suna kwana a gidajen man suna jiran gawon shanu.
Za mu kawo muku wannan rahoto bayan labaran duniya. Ibrahim Alfa Ahmed na tafe da shirin ciki da gaskiya, sannan mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni. Da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. An kashe wasu sojojin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya su biyu 'yan ƙasar Tanzania a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo a jiya Talata, bayan da aka yi wa tawagar sintirinsu kwantam ɓauna a wani yankin da sojojin gwamnati ke fafatawa da 'yan tawayen Uganda. A cewar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar, an kai hari ma sojojin tabbatar da zaman lafiyar ne a ƙauyen Kikiki, mai tazarar kilomita 50 arewa da garin Beni da ke lardin Kivu na arewa. A cewar mai magana da yawun hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai suna Felix Basi, tun a farkon shekarar bara sojojin Kongo suka kaddamar da yakin da suke wa lakabi da Sikola akan 'yan tawayen na ADF masu tsauraran ra'ayin Islama, waɗanda ake zargi da kashe ƙauyawa wajen 300 daura da Beni ɗin tsakanin watan Oktoba da Disamba gabashin Kongo, inda tashin hankalin shekara ta 1988 zuwa 2003 ya yi sanadin mutuwar miliyoyin mutane, na ci gaba da fama da ɗimbin ƙungiyoyin mayaƙa waɗanda ke addabar mutanen yankin, suke kuma wawushe ɗimbin albarkatun gwalagulai da tagulla da zinaran da ke yankin.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu lokaci bai yi ba tukun da za a yanke hukuncin kan ko kungiyar ISIS ce ko ba ita ba ce ta kai harin ranar Lahadi a jihar Texas ta kudu maso yammacin Amurka, inda wasu ke zanen barkwancin abin da suke kira Annabi Muhammad. Wannan kungiya mai tsatsauran ra'ayi ta yi ikirarin kai hari a gidan rediyon ta jiya Talata ta yaya ta haka. Ta ce biyu daga cikin askarawan daular ta ne suka kai hari a galan da ke wajen birnin Dallas. Ta ce wannan ne harinta na farko a Amurka, kuma wai kaɗan aka gani. Mai magana da yawun fadar White House Josh Earnest ya ce gwamnatin Obama na kappa-kappa wajen shaidar cewa aƙen ISIS ne suka shigo Amurka. 'Yan sanda sun ce 'yan bindigar su ne Elton Simpson da Nadir Sufi. Mutane biyun sun buɗe wuta a harabar wurin taron, suka raunata wani mai gadi kafin 'yan sanda suka bindige su har lahira. Musulmi dai na ɗaukar duk wata hanyar siffanta Annabi Muhammad a zaman wani babban sabo.
To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai wata ziyara ta tarihi a Somalia jiya Talata, inda ya zama babban jami'in diplomasiyar Amurka na farko da ya kai ziyara a wannan ƙasa da yaƙi ya daidaita. Wakilin Muryar Amurka da ke cikin tawargar Kerry, Pam Dickens, ya ba da rahoton cewa sakataren ya shafe sa'o'i kimanin 3:30 a filin jirgin saman Mogadishu, inda ya gana da shugaba Hassan Sheikh Mahmud da Prime Minister da kuma sauran jami'ai. Ministan harkokin wajen Somalia Abdulsalam Hadli Umar ya gaya ma sashin Somaliyanci na Muryar Amurka cewa wannan ziyarar ta nuna cewa an samu ci gaba a Somalia, kuma lokaci yayi na harkokin kasuwanci da ƙasar. Ya ce a tattaunawarsu da Kerry ta fi mai da hankali ne a kan batun ƙarfafa gwamnatin Somalia da kuma yiwuwar sake buɗe ofishin jakadancin Amurka a babban birnin ƙasar.
Shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar da sunan General Joseph Dunford na hukumar sojin ruwan Amurka a matsayin hafsan hafsoshi na gaba don maye gurbin General Martin Dempsey daga rundunar sojin ƙasan Amurka. Yanzu haka dai Dunford shi ne kwamanda na sojojin ruwa, matsayin da bai wuce bara aka ba shi wannan mukami ba. Danford ɗan shekaru 59 da haihuwa ya taɓa zama kwamandan gamayyar sojojin Amurka na ƙasa da ƙasa a Afghanistan daga shekara ta 2013 zuwa 2014 inda yake kula da janyewar sojojin Amurka da kuma mika ayyukan tsaro ga sojojin Afghanistan. Ya kuma taɓa jagorantar wani rukunin sojin ruwa yayin mamayar Iraki da Amurka ta yi a 2003 inda har ya samu lakabin Fighting Joe.
Kungiyar Tarayyar Turai ta bayyana kwarin gwiwar cewa da kasar Girka da masu binta bashi za su dau matakin ganin kasar bata samu matsalar kuɗi ba, kuma ta ci gaba da kasancewa cikin jerin kasashen da ke amfani da takardar kuɗin euro. Babban jami'in kuɗi na kungiyar ta Tarayyar Turai EU Mr. Pierre Moscovici ya gana da ministan kuɗin Girka Yini Varoufakis a birnin Brussels a jiya Talata, a daidai lokacin da wa'adin 11 ga watan Mayu da aka ɗebe ma hukumomin Girka da ke birnin Athens su biya hukumar lamuni ta duniya IMF ke ƙara karatuwa. To amma kuma ministan kuɗin Jamus Wolfgang Schäuble ya ce yana shakkar za a iya warware wannan matsala cikin lokaci. Masu bin Girka bashi na ƙasa da ƙasa sun buƙaci da gwamnatin ta Girka ta aiwatar da wasu sauye-sauyen tattalin arziki da na kasafin kuɗi saboda su sakar mata ragowar dala biliyan 7.7 da aka ware don agaza mata.
Labaran duniya kenan a gamaje daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, da akwai alamun matsalar karancin mai da mazauna Abuja da wasu sassan Najeriya suke fuskanta ya kai har can badin fadar jihar Oyo, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana.
A halin yanzu dai ana fama da matsanancin rashin man fetur a gidajen sayar da man fetur da ke Ibadan. Wannan rashin man fetur ya yi sanadiyar wasu mabukata suna kwana a gidajen man suna jiran gawon shanu, kamar yadda wasu da nittarar a wani gidan man suka shaida mini. Ya ce idan bai sami man fetur ba, ba abin da zai yi, don haka ya yi kwanaki biyu a gidan man. Wannan abin baya da kyau. Shi ko wannan da na iske yana gumi a kofar wani gidan man, ya ce yin tafiya yana da wuya, samun man fetur ba abu ne mai sauki ba. Wannan bawan Allah da ya bata fuska saboda rashin samun man fetur don zubawa motarsa, ya ce shi kam bai fahimci wannan kasa ba. Muna da abu kuma muna shan wahala ga abin da muke da shi. Shi ko wani mai hayar babur ya ce a halin yanzu yana jin yunwa saboda ana sayar da litar man fetur a kan naira 150 da naira 200. Wannan mutum ya faɗi cewa suna sayan litar man fetur a kan naira 250 da naira 270. Wasu masu mamma suna cewa sai naira 400. Ban san lokacin da wannan lamarin zai kawo ƙarshe ba. Talakawa na wahala, don haka ina son gwamnatin tarayyar Najeriya ta dubi wannan lamarin ta yadda komai zai daidaita. Wannan ƙarancin man fetur da ake fama da shi a birnin Ibadan da wasu sassan kudu maso yammacin Najeriya ya yi sanadin tashin farashin kayayyaki daga ƙarin kuɗin sufuri. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Shugaban ƙasa ka taimaka. Dan Rasulullahi,
dan Allah, dan Rasulullahi.
A bangaren mail da arewa ne mun ga masifa.
Arewa kan mun ga mayawo
nan ga ba. Arewa du mun ga
mayawo mun ga Amina baban Sali.
A bangaren mail da
wallahi babu da fitar.
Mu yan arewa du mun ga mayawo.
A yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 an san.
Mun bai shike nan jan. Sai a ce mana dila, in mun je ga dila, ya ce bullag maje, in mun zo mu bullag maje, sai su ce a matata ne, shin waya yake zaki?
Yawa take ne dan garba.
So, well, Ibrahim Alfa'ami yana tafe da maimaicin shirin ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Kamin nan sai a shakata da wannan waka ta sarkin Fulani Gombe.
Allah rene a cikin maru bai san kowa, Allah rene
Aka ce a sha ruwa a koma aiki karfe 3 ne da kusan minti 14 ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaita shirin ciki da gaskiya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ciki da gaskiya.
Wannan yawansa da za a ce dala biliyan 49 da dugo 8 wanne ya kai a yi kasafin kasan nan na fiye da shekara 2 a ce an fita da mun ba shigo da kudin ba.
Wato matsala ita ce wannan hukuma ta riga ta ji karfin kowa sai wani da wani ake kaiwa saboda tsabar an san nan ne ake almundahal dukiyar wannan kasa.
To jama'a masu sauraron mu barkamu da saduwa da ku. A yau zamu jingina batun kudaden maniyeta da ake takaddamar su a jihar Neja mu sake juyawa ga batun dubban miliyoyin daloli na man fetur da ake zargin sun bata a Najeriya a hannun kamfanin mai NNPC. Batun waɗannan kudade na ɗaya daga cikin muhimman batutu wanda wannan fili na ciki da gaskiya ya bi sawun su musamman a bayan rahoton kwamitin Hurbadu da kuma fallasar da tsohon gwamnan babban bankin Najeriya mai martaba Alhaji Sunusi Lamido Sunusi yayi kan salwancewar wasu kudade masu dan karen yawa a hannun kamfanin na NNPC. Da alamun wannan magana dai bata mutu ba domin kuwa shi kansa shugaba mai barin gado Goodluck Jonathan ya sa an fitar da sakamakon binciken da suka gudanar sannan wasu manyan jami'ai a bankin duniya ma sun ce tilas shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari ya bincike kamfanin mai na NNPC sosai idan har ana son magance zarmiya da cin hanci a Najeriya. Masu sauraro bari mu mayar da ku baya zuwa ga lokacin da mai martaba Sanusi Lamido Sunusi ya fara fallasa bacewar waɗannan kudaden. Mu kawo muku shirin da muka yi kan wannan shirin da za ku ji din wanda zai faro daga batun wasiƙar mai martaba Sanusi zuwa ga shugaba Jonathan mun fara gabatar da shi a ranar 20 ga watan Janairu na shekarar da ta shige wato 2014. Tun watanni da dama da suka shige, shi gwamnati na babban bankin Najeriya ya aika wannan wasiƙa fadar shugaban ƙasa. To amma shiru babu wanda ya ce wani abu, babu kuma wanda ya yi wani abu. Daga bisani, shi ma tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya yi magana kan waɗannan kuɗaɗe a cikin wasiƙar da ya aike wa da shugaba Goodluck Jonathan, wasiƙar da har aka buga ta cikin jaridu. Wannan nema ya harzika shugaba Jonathan har ya nemi da shi Sanusi ya yi murabus daga kan kujerarsa. Daga bisani, su ma gwamnonin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar gwamnoni Rotimi Amaechi sun buƙaci da a gudanar da bincike kan waɗannan kuɗaɗe. Wannan kenan. Kafin mu shiga cikin dambarwa kan wannan kuɗin, bari mu azahara sashi a kan yadda aka yi har shi wannan kamfani na NNPC ya kasance yana iko a kan irin wannan dukiya ta ƙasa shi kaɗansa.
Da farko, ya kamata mutanen Najeriya su sani cewa babu cikakkun alƙaluma na yawan kuɗaɗen da suke shiga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya daga kuɗin da aka samu nan mai. Dalilin shi ne akwai tsaka-tsaki, akwai shingaye, akwai hanyoyi da dama waɗanda akan bi wajen salwantar da waɗannan kuɗaɗe kafin ma su shigo. Sanin kowa ne cewar ita hukumar kula da harkokin man fetur ɗin Najeriya NNPC ita ke da wuƙa da nama wajen dillancin wannan man. To tsakaninta da mai sayan man akwai waɗansu dillalai. Dillalai ɗin nan ba 'yan Najeriya ba ne, ba kuma a Najeriya suke ba. Ba kuma shago ko wani babban ofishi suke da shi a Najeriya ba, illa iyaka a kasashen da suka shahara kamar Switzerland wajen dillanci da ajiyar kudaden mutane suke wucewa kamar wajen dillancin man Najeriya da shi mai saya. Idan mai saya kuma ya saya man daga wajen Najeriya ko daga dillalan da suke saida man Najeriya, ba kai tsaye zai biya Najeriya ba, sai ya biya irin waɗannan dillalai na shingaye ko na tsaka-tsakai, sa'annan su kuma su ɗauki kamishin su bawa Najeriya ita kuma abin da ta samu daga cikin wannan man. Ɗaya kenan. Na biyu kuma, babu lissafi cikakke na adadin man da ake tono ake sayarwa a Najeriya ɗin. Dalilin shi ne akwai matsaloli kusan guda uku. Ita hukumar kula da tonon man fetur tana aiki ne da kamfanonin da suke haƙar man, kowanne kuma akwai adadin da aka bashi da zai iya tona ya saida. Sa'annan tsakanin kamfanonin da suke safarar man su ma akwai dillalai waɗanda suke lodi. Tsakanin mai lodi da mai mai da kuma wanda za a kaiwa nan ma akwai wani shinge ko dillali a tsaka-tsaki. Kuma idan aka kai man nan aka saida shi, ba kai tsaye ne kuɗin zai shigo cikin babban bankin tarayyar Najeriya Central Bank ba. Akwai wanda zai shiga wannan asusu nasa, akwai kuma wanda zai shiga asusun kamfanin man Najeriya wanda shi kuma daga nan zai aikawa Central Bank wato babban bankin ƙasa adadin kuɗin da shi kuma ya samu. To a wannan tsakani ake salwantar da kuɗaɗe saboda babu cikakken lissafi na adadin man da aka fidda, sa'annan babu cikakken lissafin nawa aka biya wane da wane kamishin daga cikin man da aka sayar.
Malam Ahmad Yarima Misau, tsohon ɗan jarida. Malam Abdulkarim Ɗayabu, shugaban rundunar adalci, ya ce 'yan Najeriya su yi hamdala da yake Allah ya aiko da wanda ya samu ƙarfin halin fallasa irin wannan abin, domin ba yau aka fara ba.
Wa'innan abubuwa ba baƙin abubuwa ba ne, illa kamar yadda nake da ƙarfin imani a kai cewa duk lalacewar duniya ba a rasa na Allah. To wannan na Allah muka samu, wanda yake tsoron haɗuwarsa da Allah, yadda da imanin da addininsa ya kallafa masa, kuma yake ganin kimar wato inda ya fito tun daga Kano zuwa Arewa har zuwa Najeriya da shirin buƙaƙin fata na duniya, har Allah ya ba shi ƙarfin zuciya ya fito da abin nan kuru-kuru. Amma an shayin irin waɗannan illa ba su kai girman wannan ba. To abin da zai ba da sha'awa shi ne, dama abubuwa da yawa sun fara a baya. To wannan yawansa da za a ce $49.8 billion, wanda ya kai a yi kasafin ƙasar nan na fiye da shekara biyu a ce an fita da man ba a shigo da kuɗin ba. To kaga idan ba dan Allah ya tabbata cewa ina da irin nasa ba, ko waɗansu da irin suka gabata, ko da dai yawan waɗannan bai kai ba, za a yi ƙoƙarin aikashi mu raba ne. to Allah ya bashi karfin imani da tsoron haɗuwarsa da Ubangiji, shi ya fito da abin nan kurukuru da duniya ta ji, kuma abin zai baka sha'awa. Shi dai maimakon shugaban ƙasa da yake shine alhakin kowa da komai na ƙasa ne ke a ƙarƙashin sa, maimakon i gode i murna i gaya zai i matsa i karɓo nawa, kuma shi yake so i rabu da shi. To kaga irin wannan ita ce babban masifar da take kalubalantar kowane ɗan Najeriya, in dai yana da imanin shi ɗan Najeriya ne na halal. Duk dukiyar nan gaba ɗaya ta mace ta mu duka, ba ta wani mutum ɗaya ba ce ko ta wasu tsirarin mutane. Saboda haka tilas ne mai tunanin wannan kuɗi ya aka yi suka kasance irin wannan, da duk irin tarihin za mu jijjigo tun daga farkon farawa mu ga irin waɗannan abubuwa da suka faru har zuwa wannan ya aka suka rika faruwa, kuma ya zan magance su.
To wai ta ya aka yi, kuma a wani dalili ya sa Abdulkarim Ɗayyabu yake ganin wannan takarda da tun farko aka rubuta ta mai shugaban ƙasa ta kasance ta fito bainar jama'a?
To ai kamar yadda ya kasance shi ya aika masa watanni baya amma bai kore ba, to kuma ina tunanin ka ai masa bisa kulli imai da ita aka buga ko kuma aka san yadda aka a buga. Abin da ke da shugaban kasa ba wai an fito da ta fili bane, ya aka yi Obasanjo ya san da ita, shi ne abin da yake targima a kai yake zargin sunu Islami da sunu cewa yayi likin din wannan takarda ga tsohon shugaban kasa Obasanjo. To abin da shi shugaban kasa ne yanzu mai ci Jonathan bai iya tunawa ba shine Obasanjo general ne na soja, kuma yayi mulkin soja na tsawon shekaru uku ko fiye, kuma ya zo yayi mulkin farar hula shekara takwas, kuma shekara takwas nan gaba ɗaya ministan ko kuma ministare na mai, ma'aikatar mai gaba ɗaya shine ministan ta, ba wanda ya dora shi yake kula da wannan.
Babbar magana. Mu koma ga shi kamfanin man na NNPC. Yanzu ashe akwai kamfani ko kuma hukuma kwaya ɗaya tak a Najeriya da ke iya tattarawa da kuma sarrafa irin waɗannan kuɗaɗe haka, kuma wanda yake da ƙarfi da iko fiye da yadda jama'a suka zata? Ga Ahmed Rima Misau.
Wato matsala ita ce wannan hukuma ta riga ta fi ƙarfin kowa, sai wani da wani ake kaiwa, akan sa aƙidoji da ra'ayoyi ba kurum na siyasa ba, ta kai ma da na addini wani lokaci a wannan ƙasa kafin ka samu aiki da ya taka kara ya karya a wannan hukuma, saboda tsabar an san nan ne ake almundahar dukiyar wannan ƙasa, kuma mutanen Najeriya daga nan ake yaudara su ake cutar da su, kuma waɗanda aka ba su wakilci jama'a amanar su kula da waɗannan hukumomi su ma ba sa iya yin komai. Dalili shi ne harkar son zuciya ce ta riga ta yi ƙauri ta yi ƙarfi a harkokin wannan ƙasa.
To a yanzu dai in banda kuka da kira-kiraen da gwamna Rotimi Amaechi na jihar Rivers yake kan a bisawun wannan kuɗin, kusan maganar nan kamar ire-irenta a can baya ita ma tana neman ta mutu. To amma shin wannan batun zai iya mutuwa kuwa? A biyo mu a shiri na gaba.
Kasance tare da mu ranar Litinin domin jin wani sabon shiri'a tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu aro muna neman aikin gafara, ba za mu samu damar gabatar da sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi cikin wannan mako ba. Yanzu sai a dakaci filin ra'ayi daga bakin mai shi.
Kasar Burundi ba wai mulki ba ne na gargajiya. Laurent Gbagbo da shugaba Jonathan da Marigayi Muhammad Gaddafi ya kamata su zama darasi gare ka, don haka ka yadda ƙwallon mu suka huta.
Assalamu alaikum sashin Hausa na BOA. Mai magana Ismail Ahmad Yanwa daga Ingurun jihar Yobe Najeriya. Don Allah ina son BOA ku isar da sakona zuwa ga gwamnanmu na jihar Yobe Ibrahim Bello. Yayi kokarin gyara mana magudanan ruwa a karamar hukuma Ingiri da ke jihar Yobe. Domin shekara ɗaya shekara huɗu har yanzu ba mu ga gwamnati ta ɗau mataki na gyara mana wannan magudanan ruwan. Don Allah gwamnatin jihar Yobe ta yi ƙoƙarin gyara mana wannan magudanan ruwa, domin muna yawan yin gudun hijira muna barin gidajenmu sai bayan damuna mu dawo.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Isa Fafsi a tsara rasha gari jihar Sokoto, mazaunin unguwar Ilera Balebas.
da Allah yana son ku ba ni dama in bayyana a ra'ayina game da matakin da wasu 'yan majalisu suka fara doka cewa za su rage kudin da ake ba su a majalisa. Hakika wannan idan har suka yi shi gaskiya, mu a ganinmu kama an samu ci gaba ne da izinin lahi. Idan har aka yi shi insha Allahu, kudaden da ake yau kashewa a majalisa ya akan zai rage mana irin radadin da muke fama da shi na talauci insha Allahu. Idan gwamnati za ta yi amfani da waɗannan kuɗin da aka rage wajen gudanar da ayyuka sai gaban talakawa da kuma sauransu, sai ba so kaɗai ba ma hatta wasu ƙungiyoyi da ake ta zuba mu kuɗi babu gaira babu dalili, ya kamata ma a rage su sosai 100%. Na gode.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana wa against industry da Gombe. Wannan kiran da ɗan majalisar dattawa za mu biye dinu wallahi na goyi bayansa 100%. Kasancewar majalisar bana ta kunshi mutane ne masu tausayin talakawa irin su Kwamla Shehu Sani, wanda ire-iren su ne suka cika majalisa ainihin kurayen duk an yi waje da su. Muna musu addu'a Allah ya taimake su, Allah ya tabbatar da wannan aniya nasu. Ku huta lafiya. Mai magana wa agencin disle daga Gombe. Ku huta lafiya.
Masu aro ga tashin kanin labarai kafin mu yi sallama.
Sahabo, an kashe wasu sojojin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya su biyu 'yan ƙasar Tanzania a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo a jiya Talata, bayan da aka yi wa tawagar sintirinsu kwanton bauna. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu lokaci bai yi ba tukun da za a yanke hukunci kan ko ƙungiyar IS ce ko ba ita ba ce ta kai harin ranar Lahadi a jihar Texas ta kudu maso yammacin Amurka, inda wasu ke zanen barkwanci kan abin da suka kira Annabi Muhammad.
To a gaishe ka, masu aro da aka Allah kamun ƙarshen shirin a hantsin nan, sai kuma can da la'asa za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙayatarwa. Kamun mu sallama da ku, muna taya Malam Kabiru Ismaila ba ta kazariyar murnar samun ƙarin ƙyamace da za a raɗa wa suna ranar Juma'a 8 ga watan nan idan Allah ya kai mu. Allah ya raya ya sa ta kasance baiwarsa mai tsoron Allah da tausayin iyaye da jama'a baki ɗaya. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da kuma Cuba Hero Diodo ne da kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya Charles Hall da ya riga masa, a nan ne sahabu Imam Ali Zan da aka ta yin sallama da ku. Sai can anjima, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.